Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba da cece-kuce dangane da ci gaba da aikin Speto General na 'yan sandan Najeriya kasancewa karewar wa'adinsa. Haka kuma za a ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta fara biyan diyyar kudaden filayen waɗanda aka karɓi filayensu domin gina filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke Bauchin. Sai kuma shirin a dawo lafiya da Baba Yakubu Muke da zai kawo mana, daga nan kuma sai shirin jaridan ƙasar Nijar da kuma wasu ra'ayi da ku masu sauraro kuke kira kuna ajiye mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jincikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya da maraice, waɗansu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka auka kan jami'an tsaro a wani ƙauye da ake kira Auno da ke dab da shiga cikin garin Maiduguri. Wannan ya sa mutane da dama da ke zaune a ƙauyen guduwa zuwa daji domin gudun abin da ka iya biyo baya, yayin da shaidun gani da ido suka ce sojojin da ke ƙauyen sun yi wa maharan da aka ce sun yi shigar burtu irin na jami'an soja ba daɗi. Shaidun gani da idon sun shaida wa sashen Hausa cewa maharan sun shiga buɗe wuta ne kan jami'an soja da isowarsu ƙauyen, amma jami'an soja suka maida wuta suka kuma ci galaba a kansu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi wa ƙasar jawabi a yau Talata kan abin da ya kira matsalolin jin ƙai da tsaron ƙasa dangane da kan iyakar Amurka da ƙasar Mexico kafin ya je wurin a ranar Alhamis, saboda ya gane ma idonsa irin ƙoƙarin da ake yi na hana kwararowar bakin haure cikin Amurka. A jiya Litinin, Trump ya bayyana shirinsa na yin jawabi ga ƙasa ta gidan talabijin jim kaɗan bayan da sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Sarah Sanders ta ce shugaban na Amurka zai yi gana da dogarawan tsaron kan iyakar mai tsawon kilomita 3,200 tsakanin Amurka da Mexico. Ta ce za a ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan a kan tafiyar tasa. Ziyarar ta Trump zuwa kan iyakar ta zo ne a daidai lokacin da aka shiga kwana na 17 a jere da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka. Sanadiyar takaddamar da ake yi kan buƙatarsa ta samar da $5 billion don gina shingen da zai hana bakin haure kwararowa akasari daga ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu haka hukumomin ƙasar Thailand sun ce yarinyar nan 'yar asalin ƙasar Saudiya wadda aka tsaida a Thailand yayin da take ƙoƙarin gudu zuwa ƙasar Australia neman mafaka ta bar filin jirgin sama na Bangkok, kuma tana ƙarƙashin kulawar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban 'yan sandan harkokin shige da ficen ƙasar Thailand, Major General Suraj Hapkan, ya yi wa manema labarai bayani akan matsalar Rahafa Muhammad Al-Qunun, inda ya ce ba za su tilasta mata komawa ƙasar Saudi Arabia ba, wanda yanzu take ƙarƙashin kulawar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, amma mun haɗa ta da jami'an tsaro domin su ci gaba da kula da ita. Rahab, 'yar shekaru 18 da haihuwa, ta tsere daga Kuwait inda 'yan gidansu suka je hutu, sannan ta isa filin jirgin samansu a Bahamu da daren ranar Asabar. Ta killace kanta a ɗakin otal ɗinda ta sauka a filin jirgin saman, kuma a jiya Litinin ta yi ta aikawa da saƙon Twitter na buƙatar a amince mata ta gana da wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta ce za ta ci gaba da zama cikin ɗakin har sai Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka mata. Gwamnatin ƙasar Gabon ta ƙwace ikon Libreville, babban birnin ƙasar, bayan wani yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba, a cewar jami'an a jiya Litinin. Wani mai magana da yawun gwamnati ya ce an kama jagoran yunkurin juyin mulkin Lieutenant Kelly Ondo Obiang, wanda kuma ya ayyana kansa a zaman shugaban abin da suka kira kungiyar 'yan kishin ƙasa da kare jami'an tsaron Gabon. Obiang ya kasance na ƙarshe da aka kama cikin gungun manyan sojoji biyar da aka kama a jiya Litinin. Sojojin gwamnati sun kashe wasu sojoji biyu masu nasaba da yunkurin juyin mulkin. Mai magana da yawun gwamnatin Gabon, Guy Bertrand Mafongo, ya ce an shawo kan al'amarin zuwa yammacin jiya Litinin, kuma gwamnati ta sake kwace gidajen rediyon gwamnati da kuma wata babbar hanya mai hada wasu muhimman wurare a Libreville, babban birnin kasar, wanda dama wurare biyu ne kadai masu yunkurin juyin mulkin suka kama.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, a Najeriya ana ci gaba da cece kuce game da ci gaba da aiki da speto janar na 'yan sandan kasar yake, duk wadda karewa wa'adinsa na aiki. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoto.
Babban sofetan 'yan sandan Najeriya, Ibrahim K. Idris, tun a ranar Alhamis da ta gabata ne ya cika shekaru 35 cikin aikin ɗan sanda, al'amarin da ke nufin ya kamata bisa ka'ida a ce ya yi murabus. Duk da dai bisa tsarin mulkin Najeriya, shugaban ƙasa na da ikon ƙara mai wa'adi, amma kawai yanzu shugaba Muhammadu Buhari bai ce komai ba akan batun, al'amarin da ke ci gaba da janyo cece-kuce tsakanin 'yan Najeriya. Cikin wani taron manema labarai da ta kira, Majalisar Shugabannin Matasan Arewacin Najeriya ta nemi shugaba Buhari da ya ƙarawa shugaban 'yan sandan wa'adi. Comrade Eliot Afiyo, da ke zama shugaban Majalisar Matasan, ya min ƙarin bayani.
Abinda muna gani kai ba ka gani, kuma mun ce ba za mu iya fito waje mu fada ba. Muna fuskanci zabe, yanzu saura kwana na a yi zabe. In ka kawo wani sabon mutum Inspector General of Police yanzu, yaushe zai zauna, yaushe zai kira commanding officers, operational officers, commissioner of police su yi briefing, naci kafin commissioners of police su gama briefing banda AIGs ani da yanzu. Ta sa service chiefs nan da aka kara masu, mutane suna surutu cewa mai yasa aka kara masu, mai yasa aka Buhari ba zai fito waje ya fada muku ba. Akwai some security issues da ba za ka fito waje ka fada ba.
Amma masana tsaro irin su Malam Kabiru Adamu na ganin akwai bukatar shugaba Buhari ya nada sabon shugaban 'yan sandan.
Inde za mu yi amfani da mizani ne na kokarin da shi wannan bawan Allah, wato shi Idris Kuti, yayi lalle ba na tsammanin cewa shugaban kasa zai tsawaita mai mulkin da yake, ko kuma alƙaluma da muke ajewa na sace-sace na jama'a. To tun da bawan Allah ga ya hau, lalle ba mu ga ragi ba sai dai karuwa. In muka duba ta'addanci, ba mu ga ragi ba sai dai karuwa. In dai mu zamu bayar da shawara, lalle zamu ba mu shugaban kasa shawara ya diba wani wanda ya fi shi iya aiki, wanda kuma zai magance wayannan matsaloli da ke cikin.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin matakin da shugaban kasar zai dauka a daidai lokacin da Najeriya ke shirin tunkarar babban zabe na kasa nan da 'yan kwanaki. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Dauki girma za ka yi taimako, bincika ka gane ko wani kwaman ka leko.
To a gaida Hassan Maina Kaina. Gwamnatin jihar Bauchi ta fara biyan diyyar kuɗin filaye ga waɗanda gwamnati ta karɓi filayensu domin gina filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke Bauchi tun zamanin gwamnati farar hula na farko Marigayi Abubakar ta tare a shekarar 1981, wanda tsohon gwamna Malam Isa Yugu da ya gina. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Masu filayen sun hallara ne a ma'aikatar filaye da Safiyo domin karɓan kuɗin diyyar, inda lauya mai kare muradan masu filayen Barista Muktar Abubakar kan matsaya da aka cima da gwamnati don biyan kuɗaɗen diyyar.
Gashi ne mun zo diyya na filayen mutane da aka karɓa. Aka gina airport na Bauchi a nan wajen Duru. Akwai tsari da muka yi tsakanin gwamnati da lauyan masu filaye da aka je kotu. Kotu ta ba da umarnin a zauna a sasanta. Muka samu haɗin kan gwamnati, aka sasanta. Saboda haka za a fara biyan mutane kamar yadda muka zauna da su, wanda kudin su ya tashi daga 1000 zuwa 150. Za a yi kokari a cikin kashi na farko da ko da gwamnati ta bayar bisa ga umurnin kotu, a yi kokari a kashe wannan wuta na farko. Akwai mutane kusan 620 da wani abu wanda su ne za su amfana da kashi na farko din nan.
To a dangane da wannan batu, na ji ta bakin wata mace ga abin da take cewa.
Suna na Lami Ciro.
Allah Ubangiji ya sa an biya ki wannan kuɗi, me za ki ce?
Na gode ma gwamna yafi, mun gode an ji ba ni kadai ba.
Filin nakin nan a wani gu ne?
A kubu ne fili ne yawa wanda aka karba, kuma fili nan ma kashi biyu ne fa akwai wani. Yawa.
Gashi an biya ki kashi ɗaya yanzu?
An biya ni kashi ɗaya yanzu. Yawa.
Kin san yawan kuɗin da aka baki?
Yawa 1000. Yawa, don kar in zo karban kashi ɗayan a ce wani da an bani. Ko ba haka ba, shi ne nake gaya maka. In na zo karba, ka gani kai ne tsaida, tunda na gaya maka.
Sai dai kuma ganin kudaden da aka tsara don biyan masu filayen ya fara ne daga naira 1000 zuwa 150 gwargwadon yawan filin mutum. Na tambayi babbar sakatare na ma'aikatar filaye da safiyo, Honorable Baba Abubakar Suleiman, domin ƙarin bayani kan yadda suka tsara biyan kuɗin diyyar. Da farko ya yi bayanin yawan mutanen da za a biya su kashin farko.
Akwai kimanin mutane 625 wadanda za su karbi haƙoƙinsu, duk daga mai 1000 zuwa 150.
Tun nan yanzu kimanin shekara 38 kenan. Idan aka duba da irin kuɗin da ake ba mutane, za ga wani ya karbi 15,000 ne a fili, amma ba ganin darajar fili ya ɗaga daga wannan lokaci zuwa yanzu. Anya, akwai adalci kenan?
Ai, a wancan lokacin da aka ɗauki filin, wannan kuɗin da ka gani shine darajar wannan fili a wannan lokaci. Saboda a wannan lokacin kusan ana ɗaukan filin ma a naira 30. So wannan shine gomen rate da ake ɗauka a wannan lokaci. Wanda kaga masu kuɗin su kaɗan nan, za ka samu suno da aka fara ɗauka na farko lokacin marigayi gonon Bauchi ta tariyali.
Babban sakatare kenan a ma'aikatar filaye da safiyo ke bayani dangane da biyan kuɗin diyya ga masu filaye da aka karɓa daga gina filin sauka da tashin jirgin sama a Bauchi. Abdulwahab Muhammad, Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad, kafin mu kai ga shirma na gaba, sai a ci gaba da shakata da wannan waka ta marigayi da maraya.
Shin jani jambin ne Ingila, to ja kaɗa da Italiya, in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya, yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ga cikin Lagos kuma ga Batishin, ga Lainashin, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa, dubi babban kantikin su wai, dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolar da rufe. Jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga. Shin jirgin ƙasa kajiya, dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga, sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai, sannan zai dawo da su, mutukar talakawa a shiga, kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa zan muku gargaɗi, gwamnatin wani in ba na ku ba, ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce ka saya, in ba hanya za ka yi. Don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari, motocin talakawa don su hau. Mutukar in ba kan lafiya, je ka ka sha'o magani, Allah na ma magani, kaga gwamnati na ma magani. Talakawa shi in kun tuna, gwamnati ta yi mana ƙoƙari, ga makarantu ta gina, sannan ta yi middle school, sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan dai ayan talakawa an kai watan watan ayyukan kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba. Dubban jama'a sun tabbata Majalisar Ɗinkin Duniya muna da wakili a can kuma Paris akwai ambassador, America akwai ambassador, Russia akwai ambassador, Italy akwai ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German ga ambassador aikin talakawa sun kata idan su kulla zumunci mu da su.
To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 2 da kusan minti 16 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makirri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A cikin wannan lokaci shirin a dawo lafiya zai mai da hankali ne akan harkokin zirga-zirgar ababen hawa a daidai wannan lokaci da Najeriya ke shirin gudanar da babban zaben kasar. Kowa ya san gudunmuwar da ababen hawa ke yi ga harkokin siyasa a kasashenmu da ma duniya baki daya. Ko shakka babu za a samu ƙarin zirga-zirgar ababen hawa a Najeriya cikin wannan lokacin. Dalili kenan kuma da shirin sashen Hausa na murya Amurka na a dawo lafiya da ke wayar da jama'a akan kai komo lamun lafiya. Zai baiwa mahukunta damar bayyanar da irin matakan wayarwa da suka shirya wa masu amfani da hanya a wannan lokaci na harkokin siyasa da zabe. Akan haka shirin a dawo lafiya zai fara yada zango ne a jihar Nija ganin irin girmanta da yawan hanyoyi a cikin jihar. Wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya tattauna da shugaban hukumar kiyaye hatsin ran na jihar wato sector commander Joel Dagwa akan shiri da hukumar sa ta yi na tinkarin zaben wannan shekaran.
A kowane lokaci ko ba lokacin zabe ba amma musamman lokacin zabe da sauran lokacin bukukuwa da sauran abubuwa sauran waɗansu abubuwa wanda zaka gan cewa akan samu masu amfani da hanya fiye da yanda aka samu a wannan lokacin din zaka gan mukan yi kokari mu ga cewa a duka abubuwa da muke da su wanda za mu yi amfani da su domin mu ga cewa mun kiyaye hazuka akan hanya za mu yi kokari a lokacin jama'anmu ma'aikatanmu duka mu yi kokari mu ga cewa kowa a wannan lokaci din ya fita yana kan hanya wuraren da mun san cewa za a iya a samu matsala za mu sa mutane a waɗannan wurare din sannan motocinmu za mu fidda su a wannan lokaci din mu ga cewa suna nan suna ta zirga-zirga a wuraren da mun san cewa za a iya a samu hatsaruka a waɗannan wurare din. So duk waɗannan shirye-shirye din a kowane lokaci muna yin su kuma kamar yadda masu sauraron mu suka sani a wannan lokacin mun fito bukukuwan Christmas da na sabon shekara kuma mutane sun ga yanda mun kokari mun sa mutanen mu kamar a wannan jiha din banda manyan hanyoyi da muka sassaka mutane idan ka je wuri kaman Diko zaka ga cewa mun yi gangami muka sa mutane mu a wurin suna nan a wurin dindindin duka wannan lokaci din. So idan aka zo lokacin zabe hakan nan ma wannan shiri da muke da shi za mu ci gaba a waɗannan lokaci din mu ga cewa abinda ba a so bai faru ba a wannan lokaci idan har abin ya faru kuma za mu yi kokari mu ga cewa muna nan kusa domin mu kawo dauki ma waɗanda wannan hatsarin ta risa da su.
To yanzu akwai mataki na wayar da kai musamman ga masu ababen hawan koko ya abin yake.
Gaskiya akwai matakai da muke da shi. Na fari muna gode ma yan jaridu kaman kai da kuma sauran yan jaridu na cikin wannan jiha din wanda a kowane lokaci muna mu'amala da su suna ba mu zarafi domin mu ga cewa mun wayar da kan masu sauraro akan yadda ya kamata su yi amfani da abun hawa, yadda ya kamata su yi amfani da hanya, sannan kuma yadda za su san cewa ya kamata su guje ma waɗansu halaye, waɗansu ɗabi'u wanda a yi wadda ba zai zama da amfani ba ga mutane ko kuma wanda zai zama da hatsari ga mutane. Banda wannan kuma duk wuraren da mukan samu hulda da su yan siyasa yankansu sukan zo su gayyace mu wani lokaci mu ma mukan je da kanmu a wurin idan mun je mu yi kokari mu fadakar da su yadda ya kamata su yi amfani da hanya. Sannan kuma duk sauran masu amfani da hanya akwai hanyoyi daban-daban wanda muke amfani da shi muna galgadar da su.
So babban matsalar shine lokacin da aka bada sanarwar sakamakon zabe zaka ga wasu an bazama cikin gari ana mugungudu da motoci har akai ga yin abin da bai kamata ba ko kuma hadari. Wasu kuma daga gari zuwa gari a ta irin dai ganganci da mota. Wane mataki hukumar ka ta dauka na ganin haka ba ta faru ba ko kuma in ta faru yadda za a magance shi?
To kamar yadda na faɗa da zu da zaran muka kai wannan lokaci din akwai abin da muke kira strategy, akwai shiri da muke da shi mu ga cewa da zaran mun kai wannan lokaci din ma'aikatan mu suna nan a shirye domin a ga cewa an fidda su duk wuraren da ya kamata domin a ga cewa an taimaka ma jama'a wadda za su fita hayacin su domin shagulgulan murnan cin zabe ko kuma rashin cin zabe. Za mu fita mu ga cewa mun kashe masu hanzari domin kada garin murna kuma abin da ba a so ya faru domin ina amfanin bade idan babu rai.
Kuna da adadin yawan jami'an ku da kuka tanada waɗanda musamman saboda tunkara babban zaben nan mai zuwa kuka tanade su?
Muna da shi kamar yanda mutane suka sani banda babban office namu da muke da shi a nan cikin Mina. Muna da offices a kankananan hukumomi guda goma. Muna da manya-manyan offices guda takwas sannan kuma muna da kankananan offices ɗaya a Lambata ɗaya a Tegina.
To bari mu dakatar da wannan hirar a nan saboda lokaci, mu kawo muku ƙarashi a sabon mako. A madadin shi bakon namu Joel Dagwa, shugaban hukumar kiyaye hatsara na jihar Neja da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, Baba Yakub Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To madalla gaida baba, yanzu kuma ga Sulaiman Barma da sharhin jaridan kasar Niger.
Zan fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar La Nation, wacce ta buga wani rahoton da ke bayani akan kasashen da suka fi kowa karfin soja a duniya a shekarar 2018. Bayan binciken da shafin internet na kasar Amurka Global Firepower ya gudanar bisa la'akari da yawa da samfarin makaman wutar da kowace ƙasa ta mallaka, jaridar ta ce a nan Afirka ƙasar Egypt ce ke kan gaba, yayin da Algeria ke sahu da biyu, sai Ethiopia da ke ta uku, Nigeria ta hudu, Chad na matsayin tasha shida, Kamaru na sahu na 23, sai Jamhuriyar Nijar ƙasa ta 24 a wannan nafiya. Jaridar Air Info na cewa wasu 'yan gudun hijirar Syria da Palestine, galibin su mata da yara, na can jibge a kan iyakar Nijar da Algeria cikin wani hali na rashin samun mafaka, a yayin da gwamnatin Algeria ke cewa ba za ta bari su shiga ƙasarta ba saboda dalilan tsaro, gwamnatin Nijar kuwa cewa take ba za ta karɓe su ba saboda ba 'yan yankin ECOWAS ba ne. To amma kawo yanzu hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato HCR ta kai musu ɗaukin wucin gadi, in ji Air Info. Jaridar Lokanar Amfiri na cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun cafke wasu waɗanda bincike ya gano su da hannu wajen hallaka Shamsuddin Talata, matashin Hafsan nan da aka gana wa bakar azaba da sunan horo a cibiyar horar da sojoji ta Tondibiya. Jaridar ta ce tuni aka gabatar da wannan rahoto wa ofishin ministan tsaro da alƙalan kotun hukunta laifukan soja da nufin zakulo ainihin dalilan aikata wannan danyen aiki. Jaridar Le Republicain ta rawaito cewa Prime Minister Nijar ya ja kunnuwan magatakardan ministocin kasar da mataimakansu a kan buƙatar su farka daga barci bayan da aka gano cewa sakaci da nuna halin ko in kula na ƙoƙarin samun gindin zama a galibin ofisocin gwamnatin wannan ƙasa. A yayin wani taron da ya kira a fadarsa, Birjira Fini ya sanar da waɗannan jami'ai cewa lokacin wasa ya fice, saboda haka kowa ya koma kan aiki, in ji Le Republicain. Mu ƙarƙare da jaridar Le Temps wacce yake cewa shugaban kasar Nijar ya soma yunkurin yi wa gwamnatin sa garan Bawul, kuma a cewar jaridar ministoci da dama ne za su bar ofis a sakamakon waɗannan canje-canje domin yi wa dokar zaɓe biyayya wacce ta ce tilas ne duk jami'in da ke ƙoƙarin shiga zaɓe ya yi murabus daga mukaminsa. Sauraka matakin naɗe-naɗen na shugaba Isuhu zai shafi ministocin da ke shugabancin jam'iyyun siyasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma sai ka ɗan daga cikin wasu ra'ayi da ku masu sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum. Mu zama Malam Ibrahim Burafi suna Odubo a nan ƙaramin hukumar zama tare da Bauchi Najeriya nake kiran ku, kuma ina so in kira game da gwamnan Bauchi a don Allah don Annabi ya taimaka ya kawo ɗauki a nan garin Odubo a kauyen Bawun Allah da kula da ne wanda rumbunsa guda huɗu ya ƙware abin da zai ce ba ya yi diye kwata-kwata yanzu. Don Allah ina so gwamnan Bauchi ya taimaka ya kawo ɗauki ya taimake da gudunmuwa ta abin da yake. Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ta Kwadalo Kogame. Ni a kuɗi sun sako na daga Ibrahim Gazauri na suna kwaɓa su kwaɓowa ta tazagare su in Allah ya yarda. Janar Muhammadu Buhari ya zama farin wata tamuraro in ka hito na ƙarshen gidan kowa ba mu da kowa ɗan takara sai Janar Muhammadu Buhari mu tallaka muna tare da shi da yi sai barani.
Mai magana ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe Nigeria. Talakawan Zonsi ya kamata kowa kanku faɗa a kan shugabannin da suke wakiltar mu a nan Zonsi. Wannan guguwar canji ce ta tazo ta 2019 in Allah ya yarda, don takarkarar da suka fito tun daga matakin ɗan majalisar jihar Guru Santarar Rostalas, matakin guru Outside Ahmadu Bulori, matakin sanata Sharibba Audu, matakin ɗan majalisar tarayya, kamar yadda ake samun canji a jini zuwan ɗin fataskun in Allah ya da wannan karan sai Allah ya ara mutanen zuwan sirana. Don mun wannan wakilan da suke zaɓen ba mu ga mai amfaninsu ba, raina mu muna fi da ƴancinmu. Talakawa ya kamata wa kanku kanku faɗa.
Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka. Kuna tare da Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. To, ina kira ga sojojin ƙasar Gabon wanda suka yi yunkurin juyin mulki a wannan shugaban ƙasa nasu Khalil Bango. To, kada ku manta a yanzu fa a ƙasar ta Najeriya ko kuma a nahiyar Afirka yin mulki na soja baya yiwuwa, saboda ana so a samu ci gaba ne game da wannan mulki da ake tafiya da shi na demokradiyya. Saboda haka biyu mulki ya zama koma baya, ya zama ci baya, kunne da kasar baya, kunne da hannun agogo baya. Saboda haka tunda an kama waɗannan wanda suke yin kurin wannan juya mulki, saboda haka a yi gaggauta yanke musu.
To madalla, muna godiya ga waɗanda suka samu damar aiko mana saƙo, sai a ci gaba da kira ana ajiye mana, mu kuma za mu ci gaba da kawowa. Da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
To sarfi daga labaran a taƙaice. Sojojin Amurka da ke Siriya suna da ƙwaƙwaran shiri a ƙasa da ya shafi batun janyewarsu daga ƙasar, sai dai za a ɗauki lokaci kafin dukkansu su bar yakin da ake yi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS. A jiya Litinin, mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Pentagon, Commander Shane Robertson, ya ce ƙarin kwamandoji shi ne zai ba su damar aiwatar da janye sojojin Amurka 2,000 da ke a ƙasar Siriya a wani ɓangare da suke yaƙi da 'yan ta'adda na ƙungiyar ISIS na tsarin da aka amince a kan janye sojojin Amurka daga Siriya.
To madalla a gaishe ka, masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji sa daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar amanta, za a iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Salaman Abu wanda ya ba da umarni, da ma injiniyan mu Neo Darrell Smith, ni Sarfil Hashin Gumen da ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.